sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 31 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud fa mu kanin labarai.
A yau Asabar, manyan 'yan takara biyu da ke neman shugabancin Amurka suna ziyarar wasu muhimman jihohi da akan yi kare jini burigini. Inda shugaba Donald Trump ya mai da hankali kan Pennsylvania, yayin da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ke shirin yin gangamansa a Michigan. Masu ayyukan ceto da ke aiki ba dare ba rana a Turkiya sun zakulo wata gawa ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da suka rushe bayan bala'in girgizar ƙasar da ya auku. Amurka ta zarta mutum miliyan 9 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus, bayan da ta samu ƙarin mutum miliyan 1 cikin mako biyu.
To, a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rukunin matasa da ƙungiyoyin masu waƙe-waƙe da wasannin kwaikwayo da suka shirya zanga-zangar MSAS ta zama bore sun kafa wata ƙungiya mai suna Remove Niger da zummar ɗorawa daga inda suka tsaya. Sannan a Najeriya har ila yau an fara sauraron shari'a tsakanin kafar Twitter da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa wato Adamu Garba a gaban kotu. Haka kuma za ku ji cewa masana na nuni da cewa bunƙasa tashoshin teku Afirka ne hanya mafi sauƙi da samun makudan kuɗaɗe shiga ga ƙasashen masu tasowa. Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Yayin da ya rage kwana uku a kammala yakin neman zaɓe a kuma garzaya rumfunan zaɓen domin kaɗa ƙuri'a, a yau Asabar manyan 'yan takara biyu da ke neman shugabancin Amurka suna ziyarar wasu muhimman jihohi da akan yi kare jini burigini, inda shugaba Donald Trump ya mai da hankali kan Pennsylvania, yayin da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya shirya yin gangaminsa a Michigan. A karon farko, Biden zai yi yakin neman zaɓensa tare da tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Biden da Obama za su kai ziyara biranen Flint da kuma Detroit a yau Asabar, a wani yunkuri da suke yi na neman masu kada ƙuri'a su fita su yi zaɓe a Michigan. A can Detroit, fitaccen mawaƙi Steve Wonder zai haɗu da su, inda zai yi wasa a gangamin yakin neman zaɓen, wanda za a yi amfani da ababen hawa wajen ratsa birnin. Shi dai Steve Wonder ya sha yin wasa a tarukan jam'iyyar Democrat, ciki har da lokacin yakin neman zaɓen Obama a shekarar 2008 da kuma 2012. Da kuma lokacin da Hillary Clinton ta yi takara a shekarar 2016. A ɗaya ɓangaren kuma, Trump zai yi taruka hudu a wasu biranen jihar Pennsylvania a yau Asabar. Shi dai shugaba Trump ya yi nasarar lashe jihar ta Pennsylvania da 'yar ƙaramar tazara a shekarar 2016, yana kuma fatan ganin ya sake lashe jihar a wannan karo ma. Binciken jin ra'ayi na baya-bayan nan ya nuna cewa Biden yana gaba da Trump da 'yar ƙaramar tazara a jihar. A ranar Juma'a, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa bai yanke shawara kan shirye-shiryensa da aka tsara a daren ranar zaɓe ba, bayan da jaridar New York Times ta rawaito cewa ya soke shirinsa na bayyana a wani taro a otel ɗinsa da ke Washington. Masu ayyukan ceto da ke aiki ba dare ba rana a Turkiya sun zakulo wata gawa ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da suka rushe a gunduman da ake kira Birakli a jihar Izmir, wacce bala'in girgizar ƙasa ya afkawa. A ranar Juma'a, girgizar ƙasar ta afkawa Izmir, birni na uku mafi girma a ƙasar ta Turkiya, inda ta halaka mutum 27 ta kuma raunata wasu 800. Shugaban hukumar da ke sa ido kan aukuwa da bincike kan girgizar ƙasa, wacce ke birnin Santanbul, Haluk Ozuna, ya ce girgizar ƙasar ta fi shafar jihar ta Izmir. Gwamnan jihar Yavuz Selim ya ce an ceto aƙalla mutum 70 daga baraguzan wasu gine-gine hudu da kuma wasu wurare 10 da suka rushe. A lokacin da girgizar ƙasar ta auku, an ga mazauna birnin suna ta fita kan titina a firgice a birnin mai yawan mutum miliyan 4. Amurka ta zarta mutum miliyan 9 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ranar Juma'a, bayan da ta samu ƙarin mutum miliyan 1 cikin mako biyu, a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar a Jami'ar Johns Hopkins. Zuwa safiyar yau Asabar, Amurka na da mutum miliyan 9,47,400 da suka kamu da cutar ta COVID-19. hakan na nufin an samu ƙarin mutum 29,000 kenan tun daga yinin ranar Juma'a. Adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar na ci gaba da ƙaruwa a jihohi 47 na Amurka. Sannan jihohi da dama sun samu sabbin adadi a ranar Alhamis na waɗanda cutar ta harba cikin yini guda, waɗanda suka haɗa da jihohin da ke tsakiyar yammacin Amurka irin su Illinois, Wisconsin, Ohio a cewar Johns Hopkins. Baya ga haka, an samu ƙarin masu kamuwa da cutar ma a jihohin Texas, California da kuma Florida. Ƙarin adadin masu harbuwa da cutar a sassan duniya ya sa shugabannin ƙasashe na duba yiwuwar sake ɗaukar matakan kulle domin daƙile yaduwarta.
To da farko, rukunin matasa da ƙungiyoyin masu waƙe-waƙe da wasannin kwaikwayo da suka shirya zanga-zangar EMSAS wacce ta zama bore, sun fito da wata ƙungiya mai suna We Move Niger da zumar ɗorawa daga inda suka tsaya. Sai dai da alama wannan sabon yunkurin shi ma kamar na baya zai tasiri a arewacin Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja.
Mayan ƙungiyoyin matasa na arewacin Najeriya da kuma rukunin al'umma daban-daban sun yi tire da Allah wadare da wani sabon yunkurin da ake yi na sake fitowa da wata ƙungiya wadda za ta sake yin wata zanga-zanga irin ta EMSAS, wato ƙungiyar ta We Move Niger, wanda ɗan arewa ba su karɓi gurin gayyatar su shiga wannan zanga-zanga da za a fara wani babban gangami a yanar gizo a kan ta a yau ba. Wannan gangami da za a yi ta yanar gizo wanda kafofin watsa labarai aka gayyata kuma su ɗauka, ya nuna a zahiri cewa an kira masu faɗa a ji a wancan kungiya ta EMSAS wadda aka yi zanga-zanga da ta yi barna cewa za su yi jawabai da bayanai domin a sake wani tsari da zai ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin tarayya akan waɗansu bukatun. Malam Nastura Sharif na ɗaya da cikin shugabannin haɗaɗɗiyar kungiyar matasa ta arewacin Najeriya ya yi min ƙarin bayani dangane da gayyatar da suka ce ba za su shiga ba da wannan kungiya ta turo musu, inda yake cewa
sun turo mana lalle katin gayyata kuma mu We Together Najeriya ban motsai da shi akan cewa tsari ne na arewa kawai ba, muna tunanin cewa duk wanda ke buƙatar gyara ƙasar nan to lalle ba zai iya gyara ta ba ta ɓangaren cewa, saboda mun gane wannan Afirka ta ɓangare-ɓangare ta fara tun lokacin da matasan Najeriya ta samu independence, har yau dai ba abin da ya ci gaba da ƙasar nan ba. Wanda ke tunzuro mutane sun ci gaba da tunzuro mutane ta hanya ta addini da kuma hanya ta ƙabilanci da sauransu, har yau dai titunan da muke buƙata ba mu samu ba, asibitin zuwa da muke samu mu samu ba. To mu anan We Together mun ƙoƙari mu shirya mu kuma wani tsari wanda yanzu mu za mu yakuce wannan tunani na ɓangare da na addini da sauransu mu aji su a gefe, ya zama abin da za mu yi tasiri a kanmu shi ne mu haɗo kanmu wuri ɗaya dukanmu 'yan Najeriya. Lallai ƙasar nan ba za ta iya gyaruwa ba sai in dukanmu mun ga cewa ciwon kowa ciwon wani ne, kuma mu gudu tsare mu tsira tare, shi ne kawai zai iya taimakon mu a wannan ƙasa.
To su waɗannan da suka fito da wannan tsarin na Move Niger Forward, ai waɗansunsu an ga suna da hannu a EMSAS ɗin nan, me ya faru tsakanin EMSAS da wannan sabuwar ƙungiya da suka turo?
Gaba ɗaya ba wai me ya faru ba ne a Alhaji Umar, ina ganin gaba da ita EMSAS ɗin ne, saboda mutane sun ɗan soke su suka ce musu sun shigo da program wanda baya da shugabanci, to shi ne mutane suke tambaya suke ganin to me yasa za a ji su, to shi ne sai suka fitar da wannan abun su baro shi ta wannan social media suke magana su fara gadarin mutane ko kuma irin tara mutane domin election 2022. So amma da abin da yake faruwa shi ne waɗannan mutane suka yi EMSAS ɗin su ne suke da wannan tafiyar tasu ta We Move Niger, kuma a cikin wannan We Move Niger kamar afterthought ne, shi ne kamar wani abu ne ka riga ka yi shi sai kuma ka zo ka ga ka kuskure, sai kuma ka mikin ka tsaya ka fitar da hankalinka ka fitar da wani abu da ya kai wannan girma sai ka ƙara yin wannan kuskuren. Kuma
a waje ɗaya na tuntuɓi Abdulkarim Ibrahim na ƙungiyar ta We Together da ke kunshe da 'yan arewa da kudancin Najeriya a mambobinta domin jin ƙarin haske dangane da wannan gayyatar da su ma suka ƙi saboda dalilai da yake bayyanawa kamar haka.
Dole gwamnatin tarayyar Najeriya ta tayi tsaye sai ta fitar da mutanen da suka shiga cikin wannan al'amari kuma an musu hukunci, domin yanzu irin yadda aka kashe 'yan sanda a cikin jihar Legas, a gurin da aka yanka 'yan sanda aka kone su aka dinga yankan namansu ana ci, babu wata ƙasa a duniya za ta bar wannan abin ya gudana ƙasar ta ba ta ɗauki mataki ba. Sannan yanzu mutanen arewa mazauna kudancin Najeriya da aka afka musulmi suka yi, in an ce ana rigima ne akan wasu sashi na 'yan sanda, su 'yan sanda ne su kasuwancinsu da neman abincinsu da aikinsu, amma aka far musu aka kakkashe su aka kona musu bidiyoyinsu. To da haka wajibi ne gwamnatin tarayya ta nemo wanda suka asasa wannan al'amari kuma ta hukunta su.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Armenia da Azerbaijan sun amince su rika kaucewa kai harare kan ungwannin da fararen hula ke zaune a rikicin da suke kan yankin Nagorno-Karabakh, wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. A ƙarshen makon nan, ɓangarorin biyu suka cimma wata matsayayin wani zaman sulhu da aka yi a Geneva tsakanin ministocin da ke kula da harkokin ƙasashen wajen ɓangarorin biyu, tare da wakilai daga Faransa, Rasha da kuma Amurka. Baya ga wannan matsaya da aka cimma, ƙasashen biyu sun amince su yi musayar gawarwakin mayakansu da kuma fursunonin yakin da aka kama. Sai dai wani Virginia ta gaza samar da matsatsagaita wuta bayan wasu guda uku da aka kulla da suka ruguje. Yarjejeniyar ne tsagaita wuta ta baya-bayan nan ita ce wacce aka kulla a Washington a ranar Lahadin da ta gabata, wacce sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya jagoranta, sai kuma wasu guda biyu waɗanda suka biyo baya waɗanda Rasha ta shiga tsakani. Al'ummar ƙasar Georgia na kaɗa ƙuri'a a yau Asabar domin zaɓen sabbin 'yan majalisar dokoki da firayim minista, inda gamayyar 'yan adawa suka ƙudura aniyar kawar da jam'iyya mai mulki. Jam'iyyu 48 da wasu ɓangarorin siyasa biyu na fafutukar neman shiga majalisar dokokin ƙasar mai kujera 150 a Georgia, wacce a da take cikin tsohon tarayyar Soviet. Jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream Party ta tsayar da hamshakin mai kuɗin nan kuma tsohon Prime Minister Bidzini Ivanishvili a matsayin ɗan takararta, yayin da ɓangaren gamayyar 'yan adawa ya dunkule ya tsayar da tsohon shugaba Mikhail Saakashvili a matsayin ɗan takara. Kundin tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa garin Bawul a wannan shekara ya nuna cewa ana buƙatar jam'iyyar ta samu kashi 40.54 cikin kashi 100 na adadin ƙuri'un da aka kada kafin ta kafa gwamnati a ƙasar ta Georgia. Sai dai binciken jin ra'ayi da aka gudanar a matakai daban-daban bai nuna wanda ake tunanin zai lashe wannan zaben ba.
A gaida Mahmud Lalo da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara sauraron shari'a tsakanin kafar Twitter da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Adamu Garba a gaban kotu. Lauya mai kare haƙƙin bil'adama Tope Akinyode ya bayyana a gaban kotu domin kare kafar sada zumunta na Twitter. A cikin ƙarar da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Adamu Garba ya shigar mai neman a haramta yin amfani da kafar Twitter a Najeriya sakamakon wallafe-wallafe da aka yi ta yi a kafar a lokacin da ake zanga-zangar 'yan SAS, waɗanda a cewarsa labari ne na ƙanzon ƙurege. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani.
Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya bayyana matsayin kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma doka akan karar da Adamu Garba ya shigar da ke neman a haramta yin amfani da kafar sada zumunta na Twitter a Najeriya tare da biyan diyan makudan kuɗaɗe.
Na farko, wato zamani ne da ci gaban duniya ya kawo mu yanda ake amfani da irin waɗannan kafofi ne yanar gizo, kuma duk ƙasa wadda take ta sa hannu a matsayin memba ta amince yanayin sararin ƙasarta ya yi amfani da irin waɗannan abubuwa. To, wajibi ne gare ta ta ba 'yan ƙasar dama su yi amfana da wannan, kuma Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka sa hannu a wannan yarjejeniya ɗin. Bayan nan kuma dole ne mu yi la'akari da matsayin tsarin mulkinmu a kan irin wannan abubuwa. Shi tsarin mulkinmu ya tafi da tanaje-tanaje. Idan muka ɗauki sashe na 34 da ya ba da 'yancin mutunta jama'a, akwai kuma sashe na 38 da 39 da suka ba da damar ka yi tunaninka kuma ka wawwatsa waɗannan tunanin duk inda za ka watsa. Akwai kuma sashe na 22 da ya ba da dama kafofin watsa labarai da harkokin mu'amala su ma suna da dama da za su yi an neme su su watsa. To, 'yan shi tsarin mulkin Najeriya tanadin da ya ba da dama ce wadda take, kuma shi tsarin mulkin sashi na ɗaya ya ce duk wani tarnaƙi da za a kawo wanda ya karin tsaye da tsarin mulki to rusasshe ne wannan shirin.
A wani ɓangare kuwa, matashin lauya a Najeriya Khalifa bin Muhammad ya bayyana matsayin kundin tsarin mulki a kan lamarin.
Farko dai kin ga shi Adamu Garba ɗan Najeriya ne, kuma da muka gani yadda muka sani wannan kundin tsarin mulki ya ba da daman ɗan ƙasa ya iya tofa albarkacin bakin shi, kuma yana iya zuwa kotu in akan abu ne da ya shafi jama'a. So shi Adamu expressin kanshi ya tafi kotu, amma gaskiya a matsayin lawyer da in kika duba ƙarin da ya kai, gaskiya mun sani duk wani wanda dai ya san tsarin doka da ƙara ya san gaskiya takardan ba wani dai abu in kirki a shi gaskiya. So a ƙarshe, don girman Allah, ya kamata mu gane a matsayin mu na 'yan Najeriya wannan lokaci ne da ya kamata mu haɗa kawunan mu. Matsalar rashin tsaron nan ko bai shafe ka yau ba zai shafe ka gobe, in bai shafe ka kai kanka ba zai shafe wani naka mu tashi a murya guda ko yi magana wa gwamnati cewa wannan matsalan fa ya dame mu.
A ranar 28 ga watan Oktoba ne lauya mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama Tope Akinyoli ya fara kare kafar Twitter da wanda ya kafa Atija Dosi a gaban babban kotun tarayyar kasar sakamakon karar da Adamu Garba a shigar na neman umarnin kotu akan haramta yin amfani da kafar Twitter a Najeriya saboda dalilai kamar yada labaran ƙarya wato fake news da yadda mai kafar Twitter Jack Dorsey ya kafa asusun kuɗin yanar gizo na Bitcoin domin tallafawa zanga-zangar ƴan SAS inda lauya Akinyoli yake cewa za su kare ƴancin faɗin albarkacin bakin su tare da hana kokarin haramta yin amfani da Twitter a Najeriya. A martani da Adamu Garba ya wallafa a shafinsa na Twitter ya bayyana damuwa game da yadda 'yan Najeriya ke ɗaukan ƙasar su ba tare da kishi ba, yana mai cewa kare Jack Dorsey da ya keta 'yanci da ikon Najeriya a matsayin ƙasa mai 'yancin gashin kanta abin dubawa ne. A ƙasa da makonni biyu da suka gabata ne Adamu Garba ya maka Twitter da Jack Dorsey a gaban kotu akan abin da ya kira keta dokar ƙasa. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrauf. Masana na nuna yakinin cewa bunƙasa tashoshin tekun Afirka ne hanya mafi sauki da samun makuɗin kuɗaɗen ga ƙasashe masu tasowa. Hakan ya haɗa da tallafawa 'yan kasuwa wajen fitar da hajar Afirka zuwa ƙasashe masu ci gaban masana'antu don sayarwa maimakon koyaushe a riƙa ɗodar kaya daga ƙetare. Ga wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani daga Abuja.
There is a need to design policies that can help.
Akwai bukatar shirye manufofi da za su sanya wannan sashi na bunƙasa hadadar kasuwanci zuwa tashoshin teku. Kuma ina ganin hadakar hukumar kasuwanci ta yankin Afirka na da gagarumar rawa da za ta taka wajen samun wannan nasara. Yanzu jami'a daga kungiyar bunƙasa lamuran kasuwanci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Luzuania Rodrigues, a taron bunƙasa tashoshin teku don kasuwanci a Afirka ta Yamma da Afirka ta Tsakiya.
Because facilitating processes that are related to can attract volumes of trade, can help.
Rodrigues ta ce gudanar da wannan jagoranci shi zai kawo tururuwar 'yan kasuwa ga tashoshin tekun na Afirka da zai sanya sashin ya rika samar da makudan kuɗin shiga. Haka nan taron ya zanta kan inganta tashoshin bakin teku ta hanyar sauƙin gudanar da kasuwanci da hana tsoma bakin waɗanda doka ba ta ba wa izini ba da hakan kan wahalar da hada-hadar. Muhammad Kashim ƙwararre ne a lamuran zuba jari na teku.
Aikin hukuma ne, ba wanda zai shiga sai hukuma. Sai hukuma ta ba shi dama ya shiga. Kuma wanda aka fi sanin dama su ne suke shiga cikin port, su ne 'yan custom. In ya kai ayyuka mai wani laifi sai a ɗauki mutumin a haɗa shi da police, amma ba wai 'yan sanda su shiga cikin port ba.
Ba aikin su bane duba kaya kai tsaye.
Ba aikin su bane. Port ko ina a duniya na 'yan custom ne.
Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa na Najeriya Hassan Bello ya ce bunƙasa sashen jiragen ruwa zai kawar da Najeriya daga dogaro ga fetur.
An samu gwamnati mai alƙibla kuma an samu ƙwararru wanda suke wannan ma'aikatar. Ai komai muna dubin abinda ake yi wasu ƙasashe. Muna dubin na'urori da ya kamata a sa. Idan aka sa wa'annan na'urori kaga ba wani cinkoso, sa'annan kuma abinda gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abinda ake samu yanzu fiye da nesa. Sa'annan ba sai ka je tashar jirgi ka ce wai kai ka kawo ka kana son ni gida za ka sa na'ura ta yi ma wannan abubuwa ɗin. Duk haka ake yi da muka je Germany kwanan baya. Ai kaga tasha ce wadda akwai miliyan 20 container ake yi, amma ko motocin da ke zuwa su ɗauko container ɗin ba su direbobi. Amma duk haka za ka ga an yi saboda abu ya ci gaba. Mu ma ba wai muna baya ba ne, amma muna nan kan hanya in Allah ya so za a yi wannan abubuwa ɗin.
Tuni dai tashar Tudu ta sauke hajar teku ta Kaduna ta fara aiki inda 'yan kasuwar Najeriya kan kai hajar su ƙetare. Mazu Yakubu Maji shi ne shugaban fatake na wasu jihohin Arewa maso yamma.
Idan na gaya maka wani abu za ka yi mamaki, akwai dogon yaro wanda ba kowa ne ya kula da shi ba, 'ya'yan dogon yaro. Kuma mun samu odan shi cewa mu kai shi a Hong Kong kuma an yarda mun ƙare komai. To za mu faffasa shi mu haɗa shi mu kai musu su kuma su sarrafa.
Wannan bishiya da ita da rubija ko nim din nan.
Wannan nim dogon yaro da ka sani 'ya'yan muna kwance akan arziki kala-kala ba mu sani ba. Addu'a ga ta nan ana neman manta, akwai zogale kullun cikin neman wa'annan abubuwan suke.
Taron ya samu halartar wakilai daga kasashen Afirka da ƙwararru daga sauran sassan duniya kan lamuran kasuwancin teku. Nasiru Adamu Elhikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani sabon batu ne, inda cibiyar yaki da cututtuka a nan Amurka ta kwatanta mace-macen hatsarin ababen hawa da babban karfe kafa da ke adaban duniya baki daya. Kanin shi ne kan gaba da ke kashe Amurkawa fiye da duk wata cuta. Kamar yadda mai sauraron wannan shiri ya sani, kimanin mutum miliyan 1,350 ne ke mutuwa a duk shekara ta hanyar hatsarin ababen hawa. Kada kashi 93 cikin 100 na waɗannan mace-macen suna faruwa ne a ƙasashe masu tasowa a yankin Asiya da nahiyar Afirka. Sai dai wani batu da zai daga hankalin mai sauraro shi ne kusan rabin adadin mutuwar hatsarin ababen hawan suna aukuwa ne akan masu amfani da hanya da ba su da kariya sosai, kamar masu tafiya da sahu da masu amfani da keke da kuma masu amfani da babura. Dalilin haka ne kuma ya sa hukumar kiyaye hatsara ta Majalisar Ɗinkin Duniya take kashe ni tare da ɗaukar matakan wayarwa akan wannan batu. Da haka ne kuma muka kawo akan wani labari na kazaman hatsari cikin wani yanayi mai ban mamaki na mashin ko babura a jamhuriyar Niger, inda mutum biyar suka kone kurmus a garin Dogarawa cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawa ta jamhuriyar Niger a wannan mako. To bari mu ji yadda wannan abu ya faru daga wakilinmu Haruna Mamman Bako.
Wani kazamin hatsarin babura ko mashin guda biyu ne a cikin wani yanayi na alhinin gaske da ma tajibibi ya wakana a garin Dogara da ke cikin gundumar Balbaza a cikin jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Garin yana kilomita sama da 40 gabas ga garin birnin Kwanni, kuma kasa ga kilomita 18 ga hedkwatar gundumar Malbaza daga gabas, inda wani mai mashin ko moto dauke da mutane hudu ciki mata uku da yaro guda namiji daga garin Gida Iddar ya yi karo da wani mai moto ko mashin dauke da isansi, abinda ya haddasa rasuwar mutane biyar. Wani mazaunin garin Dogarawa da ya nemi na saka sunansa kasancewa mutanen wannan yankin na cike yanzu haka da kaduwa da juyayi game da abukuwar wannan bakin labarin ya yi mini karin bayani.
Wani yaro ne ya fito da Najeriya ya tafi mai shi ko akwai guda moto shi ko guda da ya fito da Gida Iddar likita, to shi mai kenan shi kariyar gilmama nan bisa gada sai ya kai bugi karen shi ko ga zo bugi mai mutane wanda san gida da wanda ya ɗauko mutane za su likita, to nan na sai da suka bugi shi ko ya ɗauke da mai sai ya wuta takama, to shi wanga wanda ya ɗauke da shi a ɗauke da mutum biyar
bisa moto guda
da yan shakala mata da yaro guda da shi mai motar sun saka sun zan su biyar
kenan.
Yawa to shi ko wancan shi ɗaya shi ko bisa moto ne ya ɗauko mai, to guda dai hudu sun bisa wannan moto hudu su na Allah ya mutu, guda dai shi ko guda ita da rayuwarsa ita ba ta mutu ba.
Na'am, su waɗanda su hudu bisa moto guda hudu sun ka kwanta dama kai tsaye
su biyar kenan guda hudu suka mutu.
Shi guda shi mai motar ne kubuta ko kuma
a mace da aka goyo ta baya ita Allah ya suwa.
To shi ko wancan wanda tsoke da mai wa
a shi nan bisa moto na Allah ya mai tuka nan ya kone shi
shi ma da ne kurmus.
Da masallaci na ka san suna sabko sai likita shi ko mai tsokan mai shina yau sabko shi gida ba da sahina ba sai likita aka yi
kenan. Babu mutane lokacin kusa balle a ka agaji da gauga
ba mutane kusa ne wani sun ka tahi kuma sun ga wutar tana ci ko sun ka zo kuma wutar ta kama gaji babu ran shiga tun da wutar isar ta babu ran kama shi
babu wani abin da za a zuba da gauga a kashe
babu ka san wadama ne
kuma tuni an yi zana'iza su an kai su gidan su na karshe
a kai su kwance na ne gidan an kai gidan da kasar aka kurushe an ka ba su kafe ne ita gudan mata wadda a cikin wanda ita gidi take ita su yan gidan idar ne likita na zasu
tuni dai aka yi zana'izar mamatan zuwa gidajen su na karshe. Malamin ya bayyana min asalin faruwar wannan mummunan hatsarin motuna ko kuma babura kuma mu ce mashin guda biyu
kuma kare ne kilma mu kuma karen shi ma an ka ya kone
karen shi ma ya kone
shi a dan tingara shi ma ya kone karen
shi
wannan dandan dogarawa din yana da iyali ko samari ne?
Akwai iyali mata uku gare shi da mata shi uku kuma ya ara masuwa
Allah. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Saboda lokaci kuma nan za mu datsa aya sai sabon bako idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin shi wakilin namu Haruna Mamman Bako da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Da baba makeri to yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Yayin da ya rage kwana uku a kammala yakin neman zabe a kuma garzayar rumfunan zaben domin kada kuri'a. A yau Asabar manyan 'yan takara biyu da ke neman shugabancin Amurka suna ziyarar wasu muhimman jihohi da aka yi kare jini birijini, inda shugaba Donald Trump ya maida hankali kan Pennsylvania, yayin da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya shirya yin gangaminsa a Michigan. Masu ayyukan ceto da ke aiki ba dare ba rana a Turkiyya sun zakulo wata gawa ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da suka rushe a gunduman da ake kira Birakli a jihar Izmir, wacce bala'in girgizar ƙasa ya afkawa. A ranar Juma'a girgizar ƙasar ta afkawa Izmir, birni na uku mafi girma a ƙasar ta Turkiyya, inda ta halaka mutum 27 ta kuma raunata wasu 800. Amurka ta zartar mutum miliyan 9 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ranar Juma'a, bayan da ta samu ƙarin mutum miliyan 1 cikin mako biyu, a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar a Jami'ar Johns Hopkins. Zuwa safiyar yau Asabar, Amurka na da mutum miliyan 9,47,400 da suka kamu da cutar ta COVID-19. Hakan na nufin an samu ƙarin mutum 29,000 kenan tun daga yinin ranar Juma'a. Adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar na ci gaba da ƙaruwa a jihohi 47 na Amurka. Sannan jihohi da dama sun samu sabbin adadi a ranar Alhamis na waɗanda cutar ta harba cikin yini guda, waɗanda suka hada da jihohin da ke tsakiyar yammacin Amurka irin su Illinois, Wisconsin, Ohio, a cewar Johns Hopkins. Armenia da Azerbaijan sun amince su daga kaucewa kai hare-hare kan unguwannin da fararen hula ke zaune a rikicin da suke kan yankin Nagorno-Karabakh, wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. A ƙarshen makon nan ɓangarorin biyu suka cimma wata matsaya yayin wani zaman sulhu da aka yi a Geneva tsakanin ministocin da ke kula da harkokin ƙasashen wajen ɓangarorin biyu, tare da wakilai daga Faransa, Rasha da kuma Amurka. Baya ga wannan matsaya da aka cimma, ƙasashen biyu sun amince su yi musayar gawarwakin mayakansu da kuma fursunonin yakin da aka kama.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'a sai kuma an jima a shirinmu na dare. Idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya da gabatarwa, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, Hadiza Kyari ke sallama da ku. Huta lafiya, ma assalamu.